Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Juma'a 30 ga watan Yuli a shekarar 2021. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, gwamnatin Afghanistan za ta shiga uku, hasali ma tana iya faduwa sanadiyar Taliban da zarar Amurka ta kammala jinye sojojinta daga kasar a watan Agusta, a cewar wata cibiyar Amurka ta sa ido kan al'amura. Shugabar hukumar raya kasashe ta Amurka USAID Samantha Power za ta kai ziyarar aiki kasar Habasha a makon gobe don matsa lamba a bada damar kai kayan agaji a yankin Tigray da tashin hankali ya daidaita. Sannan wani karamin ɗakin bincike ya isa tashar ƙasa da ƙasa ta sararin Subhana jiya Alhamis, kwanaki 8 bayan da aka cilla kumban da ke dauke da shi daga wata na'urar rasha da ke Kazakhstan.
Madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Sufeto General ɗin ƴan sandan Najeriya ya ba da umarnin a gudanar da bincike akan zargin da hukumar FBI ta Amurka ta yi wa shahararren ɗan sandan Najeriya Abba Kyari dangane da wata badakalar cin hanci mai alaka da matashin nan da ake kira Hush Puppy wanda ake zargi da ayyukan damfara a ƙasashe da yawa. To ko me masana harkokin shari'a ke cewa game da wannan batu?
Da farko ba mu ji dadi ba domin Abba Kyari yana ɗaya daga cikin kwararren ƴan sandan da muke fahariya da kuma alfahari da su, kuma kamar yanda tsarin mulkin Najeriya ya tanada, idan an maka zargi sai a bincika a tabbatar da hujjoji, idan akwai alamar ka aikata abinda ake zargi sai a gurfanar da kai a gaban kuliya.
Barista Yakubu Salabawa kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu mahara dauke da manyan bindigogi sun afkawa wani gari da ke cikin karamar hukumar Ilela a jihar Sokoto, inda suka hallaka mutane biyu a daren jiya Alhamis. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin manuniya da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Gwamnatin Afghanistan mai fada a birnin Kabul za ta shiga uku, kuma tana ma iya faduwa sanadiyar Taliban da zarar Amurka ta kammala janye sojojinta daga kasar a watan Agusta, a cewar wata cibiyar sa ido kan al'amura ta gwamnatin Amurka wadda aka baiwa aikin kula da yadda al'amura ke gudana. Duk da jerin bayanai na kokarin nuna kwarin gwiwa da wasu manyan sojojin Amurka da jami'an gwamnatin Afghanistan suka yi ta yi, wani sabon rahoto na Sufeto General na musamman kan batun sake gina kasar Afghanistan SIGAR a takaice ya ce al'amarin ba zai yi kyau ba, kuma hakan ya tabbatar da damuwar da ake yi cewa sojojin Afghanistan ba za su iya wata kokarin turjiya ba. Shugabar hukumar raya kasashe ta Amurka USAID Samantha Power za ta kai ziyara kasar Habasha a makon gobe don matsa lamba a bada damar kai kayan agaji a yankin Tigray da tashin hankali ya daidaita, yayin da ake dada fargabar yuwar a shiga fama da matsananciyar yunwa a can, a cewar wata sanarwa ta jiya Alhamis. Bawa za ta gana da jami'an gwamnati a Addis Ababa, kamar yadda takardar USAID din ta ce, ta matsa lamba a samar da hanyar kawar da matsananciyar yunwa a Tigray ba tare da wani sharadi ba, sannan a kuma magance wasu batutuwa na gaggawa a sauran yankunan kasar da ke fama da rikice-rikice. Bawa za ta kuma zarce kasar Sudan a wannan bulaguren da za ta fara gobe Asabar, yayin da manyan kasashen yammacin duniya ke kokarin tallafawa gwamnatin rukun kwarya da farar hula suka amince da ita shekaru gomai bayan mulkin kama karya, a cewar USAID. Wani karamin ɗakin binciken da aka jinkirta shi na lokaci mai tsawo ya isa tashar ƙasa da ƙasa ta sararin Subhana jiya Alhamis, kwanaki 8 bayan da aka cilla kumban da ke dauke da shi daga wata na'urar rasha da ke Kazakhstan. Ɗakin binciken mai suna Nauka, mai nauyin tan 20 da kuma tsawon mita 13, wanda ake kuma kiransa ɗakin bincike mai amfani iri-iri MLM a takaice, ya isa tashar ƙasa da ƙasar bayan wata doguwar tafiya, wadda wani sa'in ma ta yi ta kasancewa da rashin tabbas. Hukumar nazarin sararin sama ta Turai ESA a takaice ta ce jinkadan bayan cillashi da aka yi daga wurin cilla kumbin Rasha na Baikonur a Kazakhstan ranar 21 ga watan Yuli. Karamin ɗakin binciken ya bude kwaya-kwayan sa na taro makamashin hasken rana da kuma iriyar sauti kamar yadda aka tsara.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Bayan da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta zargi fitaccen dan sandan nan na Najeriya Abba Kyari da karbaccen hanci daga shahararren matashin nan mai suna Ramon Abbas da aka fi sani da Hush Puppy, wanda Amurka ke tuhuma akan zarge-zargen damfara a kasashe da yawa. Sufeto janar din yan sandan Najeriya ya bada umarni a kaddamar da bincike akan wannan zargi. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya tattauna da wani kwararre a fannin shari'a game da wannan batu.
Biyo bayan karbar rahoton zargin da hukumar yan sandan farin kaya ta Amurka wato FBI ta yi wa kwamandan rundunar yan sandan Najeriya na IRT, mataimakin kwamishinan yan sanda Abba Kyari, yanzu Sufeto janar na yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya bada umarnin bincikar wannan zargi. Wata sanarwa da kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya, kwamishinan 'yan sanda Frank Mba ya aiko mana, na cewar rundunar 'yan sandan Najeriya na jaddada kudirinta na bankaɗo gaskiyar lamari da kuma tsare amana da dangantakar aiki da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa wato Interpol. Ita dai hukumar FBI na zargin DCP Abba Kyari da hannu a ayyukan damfara da take bincikar kartagin ɗan damfara nan na ƙasa da ƙasa wato Abbas Raymond da ake kira da Hush Puppy. Barista Yakubu Salebawa wani kwararren lauyan tsarin mulki ne a Najeriya.
Da farko ba mu ji daɗi ba domin Abba Kyari yana ɗaya daga cikin kwararren 'yan sandan da muke fahariya da kuma alfahari da su. Amma abinda shi Inspector General na 'yan sandan Najeriya yi abu ne wanda yake mun yi na'am da shi kuma daidai ne a ƙarƙashin do. Domin mu lauyoyi a koda yaushe ka kuma kamar yadda tsarin mulkin Najeriya tanada, idan an maka zargi sai a bincika a tabbatar da hujjoji, idan akwai alamar ka aikata abinda ake zargi sai a gurfanar da kai a gaban kuliya a mika hujjoji, idan an tabbatar abin nan ka aikata sai a yanke maka hukunci.
Barista Bawa na da kwalin gwiwar a ƙarshe dai lalle gaskiya za ta yi halinta.
Inda nake jin daɗin al'amarin duka, ma'aikatar FBI ta Amurka ita take wannan zargi kuma sun shahara akan dukkan bincike a duniya. Don haka duk abin da Hush Puppy ya faɗa game da Abba Kyari za su fitar da shi filla-filla, za su duba, za kuma a tabbatar da in dai yana da hannu a ciki tabbas za a iya ganin hujja da za a rike shi ko kuma ya zamanto zai ansa. Don haka abin da suka yi daidai ne a bincika, in an yi binciken abin da aka iya samu a ƙarshe za a gama dukkan 'yan Najeriya da duniya su sani. Don haka hakan ya yi daidai kuma muna na'am da shi. Mu za mu tsaya mu sa ido mu ga me za a yi. Amma duka al'amarin nan ya zama mana da ban mamaki idan haka din ne.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda sakamakon wannan bincike zai kasance. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar.
Tumariyan yayin da har yanzu 'yan makarantar Islamiyyar Salisu Tanko ta jihar Niger Najeriya ke can daji hannun 'yan bindiga, gwamnatin jihar ta Niger ta yi shelar rufe wasu makarantu sama da 30 saboda dalilai na tsaro. Daga Niger ga Mustapha Nasir Batsari da rahoton.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rufe wasu makarantu har guda 31 saboda matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihar. A wani taron manema labarai bayan kammala taron majalisar zartarwar jihar, kwamishiniyar kula da harkokin ilimi a jihar Niger Hajiya Hannatu Jibril Salihu ta ce makarantun kwana guda 56 da ke sassan jihar Niger ba su aiki sosai domin kuwa kwata-kwata guda 25 ne kacal suke buɗe suna aiki a halin yanzu kamar yadda ta yi ƙarin bayani.
Like we have said, out of the 56 we have 25 that are still operational.
Tace kamar yadda muka ce daga cikin 56 akwai 25 da ke aiki a halin yanzu. A yanzu kuma mun fara tsarin da zamu tabbatar da sauran makarantun mun rufe su saboda shawarwarin da muka samu daga jami'an tsaro na cewa suna cikin hadari. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu canjin kwamishinan yan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman wanda ya samu ƙarin girma a halin yanzu. To amma kuma kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Niger Barista Abdulmalik Sarkin Daji ya ce suna fatan samun wani jajirtaccen shugaban yan sandan saboda halin matsalar rashin tsaron da ke addabar jihar Niger.
To sabon kwamishinan da za a kawo irin tsarin da shi wannan da ya wuce yanzu ya kafa dole ne ya maida hankali da himma ya tabbatar da wannan tsari bai rushe ba.
A halin da ake ciki dai har ya zuwa yanzu daliban Islamiyar Salihu Tanko da ke garin Tagina a jihar Niger na can daji a hannun yan fashin dajin sama da watanni 2 kenan duk kuwa da kudin fansa na naira miliyan 30 da yan fashin dajin suka ansa daga hannun iyayen yaran. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma zamu tabo batun tsaro a bangaren rahotanninmu. Wasu sassan arewacin Najeriya na ci gaba da fuskantar hare-hare daga 'yan bandaga, abinda ya sa a koda yaushe suke cikin fargaba. Ko a daren jiya Alhamis, wasu 'yan bandaga dauke da manyan makamai sun afka wani gari da ke cikin karamar hukumar Ilela a jihar Sokoto har suka kashe mutane 2. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Rayukan 'yan Najeriya suna ci gaba da kasancewa cikin rashin tabbas saboda ayyukan 'yan bandaga wanda ke kai hare-hare suna kamawa tare da kisan jama'a. Irin haka ta faru a daren Alhamis a jihar Sokoto, inda 'yan bindiga suka mamaye wani gari mai suna Kwandamo da ke yankin Ilela da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar, suna harbin kan mai uwa da wabi, inda suka yi wa wani hamshakin mai kuɗi Alhaji Haruna da wani mutum kisan gilla tare da hankulan jama'ar garin.
Wallahi an kashe a baya zai yi
hawa. Allah sauke. Allah fansura mu. Allah kiyaye mu.
Irin yadda jama'a ke nuna alhinin su kenan bayan da aka yi jana'izar mutanen da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla. Muhammadu Sani da ne ga Alhaji Haruna mai kuɗin da aka kashe a wannan garin.
Sun cin mana gida misalin ƙarfe 2:30 suka je suna halibe-halibe kowa 'yan banga da kowa ya gudu, sannan suka shiga gidan suka yi nema ne ruwa jallo ba su gan shi ba. Informer da yake ci kawo su gidan sai ce a shige cikin ɗakin shi na nan cikin mahukunci. Suka ɗauko adda suna sare domin kafin biyo yau sun zaka ba su ci nasara a kan shi ba. Dai adadi suka zo suka cin mai wani wuri wani sare mai kai ya hwaɗi suka yi masa sare suka ɗibi naman jikin suka je da shi. Kuma 'yan sanda da DPO sun kama mun ɗauki amma abin ya yi ƙarfinsu saboda bakin garkan mu ɗaya mutum 45 ne suke su barawo.
Mai garin na Kwandamo ya ce wannan ba shine karon farko ba da 'yan bindiga suka shiga wannan gari.
Sunana Alhaji Ahmadu Magaji, ni ne mai garin Kwandamo. Da yake kwanan baya sun yi shigowa, farguwa farko Allah bai ba su ikon ɗaukar kowa ba. Shigowa ta biyu suka ɗauka mana mutum 2, bayan an so su kuma sai ga shi yanzu sun yi shigowa ta 3 wanda yake sun shigo da yawa. Duk rariyar da take cikin garin nan babu inda ba su aje mutane ba. Duk inda mutum ya hito halbi ne ko ina, don haka wannan abin mai da shi kaddara ce ta Ubangiji Allah.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun. Sai dai kakakinta ASP Sanusi Abubakar bai ɗauki kiraye-kirayen da na yi masa ba a daidai lokacin haɗa wannan rahoto. Matsalar rashin tsaro dai sannu a hankali tana ƙara samun wurin zama musamman a arewacin Najeriya, domin ko ba a kai hari cikin gari ba akan tare manyan hanyoyi ana ɗaukar mutane. na samu zantawa da wani wanda ya fitar kutsu daga hannun masu satar mutane a kan titin Sokoto zuwa Gusau ta jihar Zamfara.
To muna kawowa wurin sai Nigga Road Block, tanki ya wuce a halbi ta tai kuma motar ta wuce ta biyu ita ma sai da ji halbi dai ta jikin ta aka halba ya dai tana juyawa sai kawai sai na ji sun bude wuta tana kamo su mai bude gambon dai a mun dan ci lokaci don ni har na sadaka. To ni dare abu so gani ba gaskiya ka da ni na dai fadi bisa wani ice. To kamun dai da fadi wanda ne kuma sai Allah ya ba iko sai na kama tafiya irin kamar ina kantar gujja dai kamar ina tafiya kasa-kasa da haka maganin halbi sun wuce da makulli da wayoyin da mutanen da a cikin mutum sun tare da mutum uku muku mu uku mun tsero.
Matsalar rashin tsaro ne ta zama duk kokarin da hukumomi ke cewa suna yi tamkar ana ƙara ƙarfafa ƴan ta'addar ne abinda ke ci gaba da baiwa jama'a ƙasar mamaki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Ashe dai lauyoyi ma na sanar da lakanin langabewar da masu kwanta-kwantar kwashe kudin ƴan ƙasa suke idan an kai su gaban kuliyaman ta sabo.
Wai ana tuhuman mutum ne ya saci biliyoyi amma in zai je kotu ikarasu ya rike carbi alƙali na magana yana jan carbi wai shi mai addini ne.
To shin ko na irin zuba zunubin zaɓe ne zai sa sabuwar hukumar larabtar da masu laifukan zaɓe ta ɗauki mataki?
Ko a tashi hankali ko a daki wani ko a sace akwati ko a ya faɗi wani abu da ba shi ne aka wurin zaɓe. Ko kuma ma'aikacin zaɓe ya shirya fituna ko kuma ya shirya maguri a wurin zaɓe duk wannan kuma za ta ɗauki mataki.
Da alamu dai har yanzu tsuguna ba ta ƙare ba game da ridda irin ta siyasar da wasu gaggan jam'iyyar PDP suke a jihar Zamfara. Domin an ji tsohon gwamnan jihar da ke limancin jam'iyyar APC da ƴan PDP suka tsallaka na cewa akwai wata sabuwa.
Na magana da shi mai malaye na cewa ya rusa jam'iyyar muka tabbasu a'a ku halatta ƴan jam'iyyar kuna nan matsayin ku na shugabanni don injin constitution domin ba wanda aka ba dama ko neck sai da convention amma ba a cewa an yi zaɓe an ce an rusa daga wani saboda wani ya shigo babu wannan provision.
Abu kamar wasa dai maganar makalkalewa tsohon shugaban kasa Jonathan da nufin jawo shi don ya ƙara taka takara cikin jam'iyyar APC na ƙara kaburi. Sai dai shugabannin matasa na jam'iyyar APC sun ce wannan ganganci ne na gangan da ba za a gangara gangarar da su ba.
Kai cewa ma muka yi a lokacin da muke neman zaɓe a 2014 idan ma an bar Jonathan ya shiga ba da mulkan Najeriya to bara a ma samu Najeriya ba bayan 2015. So ta ina kuma za mu sake ɗauko shi za a kawo shi jam'iyyar mu har ma ai tunanin ba su takarar shugaban kasa.
Waɗannan jerin muryoyi na cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na 24 cikin jerin gwanan shirin manuniyan da ke nuna wa duniya irin hanyar da ya kamata a budodar domin tabbatar da an tattake dukkanin damuwar da ka iya damar ruwa ga al'ummar da ke mulki da kuma wanda ake mulka. Mai yiwa kuma maganar magance matsalar makure ma dudun qur'un ƴan ƙasa idan an tafi zabe ta hanyar rinto da rumbarin barkaci baka ci ta jawo hankalin majalisar da jijan tare na jan da ta daddage cewa kafin zabe ya zo faso take ta tabbatar da an kammala aikin sabuwar hukumar nan da za ta tabbatar da ladabtar da masu zuba zunubin zure wajen zazzage qur'un ƴan ƙasa su zura da su. Sanata Kabir Ibrahim Gayan jihar Kanawa shine shugaban kwamitin da ke kula da harkokin zabe a masar jijan tare Nigeria kuma yayi karin haske game da aikin da ake akan ita wannan sabuwar hukumar da za ta kokarin ganta ladabtar da masu runto da rumbarin bar qur'u.
To an kawo doka ta cewa ya kamata samu hukumar ta musamman mai zaman kanta za ta dauki kai karar wanda zai suka yi rigima a ra'urin zabe misali ko a tashi hankali ko a daki wani ko a sace akwati ko a canja makura ko a ji a faɗi wani abu da ba shine aka wurin zabe ba ko kuma ma'aikacin zabe ya shirya fituna ko kuma ya shirya makuri a wurin zabe duk wannan kuma za ta dauki mataki kuma ita wannan kuma ana ba ta dama da doka wanda za a tabbatar mun gama cikin dan karamin lokaci mun kai shugaban kasa ya amince kuma ta zama doka wannan zai taimaka mana kwarai dan yanzu zancen da ake ana da case wato shari'o'i a INEC wajen guda 800 to a 800 din nan waje INEC za ta bi tana bin wannan tana bin wancan
bar tabbatun baza bangajin buge masu buge bujen ganin sun sace kurwa ranar zabe maganar magumagun makure yan cikin gida ma ta hanyar tsallan badakken tsallake daga wata jam'iyya zuwa wata na cikin abin da ke tada kura a jihar Zamfarawa domin tun bayan tsallakawar gwamna Muhammad Bello Matole da tawaggar shi zuwa cikin jam'iyyar APC gaggan jam'iyyar APC da ke ganin su ne ahalinta suke ta tattara tarikan tabbata to da duniya cewa akwai saki tsohon gwamnan jihar Zamfarawa Alhaji Abdul Aziz Yari yayi yawon yada manufa tsakanin gaggan jam'iyyar APC da shugabannin da aka dinga tattaunawa inda ya tabbatar da manema labaru bayan ganin cewa sun gano gaskiya yana mai cewa akwai kaidoji da aka kankame lokacin da aka amince da tsallako ɗayan jam'iyyar PDP zuwa APC amma yana ganin kamar ana neman rugurguza su
to abin da aka yi shine cewa za a je a ainin zauna da sauran shugabannin jam'iyya da shi waɗanda ya zo da su a zauna tantauna a ga yadda za a yi tsari wanda zai tabbatar da cewa kowa bai cuci ba kuma an tahi a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya domin gajiyar da APC ke son ta cimma na ganin cewa babu wata jam'iyya da ke yi mata barazana a jihar Zamfara ina ganin wannan shine makasudi so amma abinda aka samu tangarɗa shine ba mun tahi ba a yi wannan zaman ba so amma shugaban riko ya kira ni ya ce bayan Allah ya da za a yi wannan zaman bayan sallah sannan kuma ya ƙara tabbatar mana cewa a duk activity za a yi na harkar siyasa zamar zai yi a ɗaga shi har a cimma wannan matsayin wanda kowa ya gamsu so bisa ga wannan abu da aka yi so sai muka ga ya dace zan cewa mun kira babban taro wanda ba taro ne na hayaniya ba domin in kuka yi yadda aka yi taron za ku san cewa taro ne na natsuwa taro ne ba na ihun siyasa ba taro ne na masu ɗaukar sako su kai so abubuwan da suka biyo baya na magana da shi mai malaye na cewa ya rusa jam'iyya muka tabbaso a'a ku halarta ya yi iya kuna na matsayin ku na shugabannin don in ji wani constitution domin ba wanda aka ba dama ko neck sai dai convention shi dai aka ba dama ya cewa a yi decision a kai shi convention ya rusa amma ba a cewa an yi zaɓe an ce an rusa daga wani saboda wani ya shigo babu wannan provision
tun tun ba yau ba ake tuntuɓa da tabbatarwa da duniya cewa akwai yiwuwar ganin an jawo Jonathan tsohon shugaban ƙasar da aka yi ƙasa-ƙasa da shi a dandalin zaɓe wajen karɓe gwamnati don dawo da ita hannun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari domin ganin ya dawo jam'iyyar APC har ma ana raɗe-raɗin cewa takarar shugaban ƙasa za a danka wa Jonathan ɗin don jin ragamar wannan ƙasa wannan magana dai kamar wasa wasu 'yan jam'iyyar APC sun ce su ma suna ganin abin na neman kankama amma dai suna da wasu tambayoyi Alhaji Abubakar Adamu shine shugaban matasan jam'iyyar APC a arewa maso gabashin Najeriya kuma ya ce ya kamata a gaya wa duniya cewa raɗe-raɗin rungumo Jonathan zuwa jam'iyyar APC har ma da Jalli Jogan Jogana mai takarar shugaban ƙasa fa rudu ne da rumba-rumba wanda su 'yan jam'iyyar APC ke ganin wani abin kunya ne da ba zai taɓa yiwuwa ba
abubuwa dai da yawa na fitowa a yanzu misali zaka ji wasu suna cewa ana ma tunanin dauko soho shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan ya dawo jam'iyyar APC kuma ya zama dan takara so mu a tunanin mu wannan mafarki ma ba za mu iya kutunta su da mafarki ba domin ba abu bane da ya kamata dan adam ma ya tuna ba dan Najeriya kasancewa ina muka taso a wurin sa muka karbi shugabancin Najeriya mun karbi shugabancin Najeriya ne kuma domin ya gagara yin abun da yan Najeriya suka bashi dama yayi a lokacin da yake shugaban kasa da wannan abubuwan muka dauka muka gaya wa yan Najeriya cewa ya gagara fidda Najeriya daga halin da ke ciki ilama ya mai da ita cikin wani halin da bai cancanta ba so domin haka mu a tunanin mu yanzu idan mun ce za mu saki bawa mutumin da muka ce bai iya ba bai san komai ba kai cewa ma muka yi a lokacin da muke neman zabe a 2014 idan ma an bar Jonathan ta ya shiga da mulkan Najeriya to bara a ma samu Najeriya ba bayan 2015 so ta ina kuma za mu sake dauko shi za a kawo shi jam'iyyar mu har ma a yi tunanin ba su takarar shugaban kasa
to sai dai kuma ko ma me kake ganin kamar ba zai yi a Najeriya ba a iya cewa yana iya yiwuwa saboda ganin irin abubuwan da ke faruwa ta kusan kowane bangare ko janibi yanzu haka dai maganar da wasu 'yan Najeriya ke ta faman yi ita ce yadda ake wayar gari wasu mutane sun yi kwanta kwantar kwashe ma dudun dumurin kudin yan Najeriya amma sai kaga kaman ma Allah Allah suke a tafi gaban kuliyaman ta sabo domin sabule jikin sa a matsayin wadanda aka baiwa beli a gashe kuma sai kaji maganar ta mace murus wannan kuma ba wai kawai ga magarin yan Najeriya ke shan mamaki ba domin su kansu lauyoyi na ganin akwai abun mamaki cikin wannan batu barista Elzubair Abubakar lauya ne mai zaman kanshi kuma yace a gaskiyar magana kwanta kwantar kwashe kudin yan Najeriya da wasu gagga ke yi su kuma nan gabe gaban kotu ko su labe da addini suna nuna cewa su mabiya addini ne wani abu ne da dole sai an sake sabon sahu
kaga in yaro ya saci kaza aka kai shi gaban magistrate nan da nan magistrate zai ce a kai shi prison amma in ka saci biliyan 1 a Najeriya fatan ka ma a gurfanar da kai ne gaban alkali da an kai ka sai karanta wani takarda ya ce belin ka ya inganta sai kaga mutumin da aka shigar da shi a matsayin matuhumi yanzu ya fito yana hannu da mutane ana dariya ana cato Alhaji Allah shi karo arziki baka ga wasu ba ma in zai je kotu sai ya tafi da carbi wai ana tuhumar mutum ne ya saci biliyoyi amma in zai je kotu ikara sai ya rike carbi alkali na magana yana jin carbi wai shi mai addini ne wani kuma wannan irin na krista shi ma suna da carbi ana ce mishi rosary sai kaga wani ya rike shi ma wai yana ja yana kiran Jesus wai shi ma mai addini ne bayan kuma ga tuhumar da ake mishi wani kaga wai an kawo shi ka san mutun da karfin shi sai kaga wai an kawo shi a wheelchair wani kaga an daure mishi wuya to amma da alƙalin da lauyoyin da su waɗanda suke waɗannan abubuwan duk wasan kwaikwayo suke tunda inda da gaske ne ikara da yanzu mun ga mutanen da aka daure a Najeriya so zaka ga barayi na zaman office zaka ga waɗanda su ya kamata suna prison su ne ake hura musu siren zaka ga mutumin da ya kamata a ce mutane sun kaurace mashi shine tun karfe 5 in aka yi sallan subuhi zaka iske mutane na jiran shi wai su fito su gaida shi
to duka kuma da wannan bikin baje batu na lauya mai zaman kansa barista Elzubair Abubakar zamu sallamar sanar da ku cewa mun nan nade shirin sai kuma makon gobe a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman ma dai abokan aiki Shamsiya Ibrahim Hamza da kuma Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da wasu muryoyi da kuke ji a cikin wannan shirin sai kuma sashen Hausa na muryar Amurkan da ke auno muku muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri na manuniya duk safiyar Juma'a ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya
madalla a gaida Isa Lawal Ikara to yanzu kuma ga nasihar Juma'a
Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah daga cikin abin da ke da muhimmanci ya zama nasiha a gare mu kuma jagora a gare mu a yayin da muke kokarin bankwana da wannan shekara ta musulunci domin muna watan karshe a cikin jerin watanni na musulunci a wannan shekara ta 1442 shine mu yi kokarin duba alaka tsakanin mu da ƴan uwan mu mu yi wa kanmu hisabi akan alaka tsakanin mu da junan mu hakika duk yadda ka kiyaye haƙƙin Allah idan baka kiyaye haƙƙin ƴan uwanka mutane ba ba za ka sha ba da yawa daga cikin mu akwai waɗanda suke da kokari akan wajen sauke nauyin da Allah ya dora musu akan tsakanin su da shi na ibada ko kuma makamancin sa amma kuma suna mantawa da haƙƙin da Allah ya dora musu na tsakanin su da junan su Ubangijin mu madaukakin sarki zai yi tambaya akan haƙoƙin da ke tsakaninka da ɗan uwanka da abokinka kamar yadda zai yi tambaya akan haƙƙin da ke tsakaninka da shi a matsayin ka na bawa shi ubangijinka don haka mu lura da yadda Allah madaukakin sarki ya jera haƙoƙin da ke tsakanin mutane har guda 9 bayan ya faɗi haƙƙin sa guda 1 daga cikin ayar da ake ce mata ayatul huquqil 10 da take suratul nisa Allah ya faɗi haƙƙin sa shi kansa guda 1 wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an sai Allah ya jera haƙoƙi sauran guda 9 da suka cika 10 dukkan su haƙoƙi ne na mutane na iyaye wa bil walidaini ihsana da na miskinai da na abokan wato zama waɗanda suke makota da kuma dangogi da kuma ma'abota hanya har wanda ma baka sani ba Allah ya ce ka bashi haƙƙin sa a matsayin sa na ma'abocin hanya ko maraya ballanta na kuma wanda ka sani ya ƴan uwana mu yi tunani yaya alaka take tsakaninka da danginka yaya alaka take tsakaninka da makocinka yaya alaka take tsakaninka da abokan huldarka wannan yana daga cikin abun da zai bude maka kofar aljanna ko kuma ya bude maka kofar wuta yi la'akari da alaka tsakaninka da ƴan uwanka domin tabbatar da cewa ka tsira wannan darasi ne da muke dauka a yayin da muke ban kwana da wannan shekara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To Maryam, gwamnatin Afghanistan za ta shiga uku, hasali ma tana iya faduwa sanadiyar Taliban da zarar Amurka ta kammala janye sojojinta daga kasar a watan Agusta, a cewar wata cibiyar Amurka ta sa ido kan al'amura. Shugabar hukumar raya kasashe ta Amurka USAID Samantha Power za ta kai ziyarar aiki kasar Habasha a makon gobe don matsin lamba a bada damar kai kayan agaji a yankin Tigray da tashin hankali ya daidaita. Sannan wani karamin ɗakin bincike ya isa tashar ƙasa da ƙasa ta sararin Subhana jiya Alhamis, kwanaki takwas bayan da aka cilla kumban da ke ɗauke da shi daga wata na'urar Rasha da ke Kazakhstan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Chuba Hiro Diodune da ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.